الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يوم ومسلمي دمك هدو أنا مسلاتهم أنا سبن مالك أنا مغلقا أبرن بوشي دكما وأندا سكي نيسا سكي جمك وسكي بمو gabaɗayanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta farko kuma ta ƙarshe ta kuma kowane lokaci ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake bamu dama muka haɗu a yau 16 ga watan Jumada Saniya shekara ta 443 bayan hijira, wannan kuma shine 19 ga watan daya shekara ta 2022 miladiya, domin ci gaba da karatun littafinmu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-muharrar fil hadis wallafar Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abdul Hadi Allah yayi rahama gare shi da dukkan malamanmu na sunna. Wannan shine darasi na uku daga farkon wannan littafi. Jiya mun tsaya har zuwa hadisi na zuwa hadisi na nawa na 6 ko a'a zuwa hadisi na 3 ko. Yau da yardar Allah zamu tashi daga hadisi na 4 daga farkon wannan littafi. Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai, mu fahimci daidai din kuma mu yi aiki da shi. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه, وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عن وابن عجلان وأبوه روالهما مسلم. وروى مسلم من حديث بكير بن العشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث فرقو عن أبي هريرة أنكر قودة أبو هريرة الله يكاري يرداء أبو هريرة. أبو هريرة يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونن دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال قا أبن ديتي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم كدا تيانكو ييبتاري أتكين روا ديكيت أي ولي قدا الذي لا يجري واندبايا قدو ثم يغتسل فيه sannan yace zai yi wanka a cikin wannan ruwan. Wa qala muslim, al-imam muslim a cikin riwayar sa yace: thumma yagtasilu minhu, amadadin thumma yagtasilu fihi, thumma yagtasilu minhu, sannan kuma yace zai yi wanka a cikin ruwan, ai yace zai yi wanka daga wannan ruwan. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Yaghtasilu fihi, yayi wanka a ciki, bi ma'ana ya shiga ciki kenan. Yaghtasilu minhu, yayi wanka daga ciki, ya rinka dibawa yana wanka a waje kenan, amma duka da ruwan ne. Wa rawa Muhammad ibn Ajlan, riwayar Muhammad ibn Ajlan qala, a cikin sa cewa yayi: sami'tu abi, naji babana, yuhaddisu an abi huraira, yana bada wannan hadisi wanda ya karbo daga abu huraira radiyallahu anhu, Allah ya kare yarda ga abu huraira. Qala, abu huraira ta yace: qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah صلى الله عليه وسلم ياتي لا يبولن احدكم في الماء الدائم كدا wani daga cikinku yayi fitsari a cikin ruwa dake kwance a wuri guda wala yagtasil fihi min aljanaba kuma kar wani a cikinku yace zai yi wanka a cikin ruwan wankan janaba rawahu abu daud wannan riwayar daga abu daud da take an musaddad anil qattan anhu daga musaddad daga kuma alqattan shima daga abu huraira ta Allah ya kare yarda gare shi وابن عجلان wanda kaje an ce ibnu ajlan din nan wa abuhu da shi da babansa wanda ya karbo daga gare shi rawa lahum muslim dukkan su imamu muslim yayi riwaya daga gare su wa rawa muslim min hadisi bukair ibn al-ashaj haka kuma imamu muslim ya ruwaito daga hadisin bukair ibn al-ashaj anna abas sa'ib maula hisham ibn zuhra haddathahu cewa wani da ake ce Abu Sa'ib wanda maula ne na Hisham ibn Zuhra ya bashi hadisi annahu sami'a Abu Huraira cewa ya ji hadisin ne daga wurin Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kare yarda ga Abu Huraira ta yaqulu ya ji yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya ce la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im kar wani daya daga cikin ku yayi wanka a cikin ruwa da yake kwance wa huwa junub alhali yana da janaba faqal sai shi abu sa'id sai yace da abu hurairata kaifa yaf'alu ya abu huraira to idan ka ce kar yayi wanka a ciki yaya kake so yayi wankan ko yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace yayi wankan qala sai ce ya tanawaluhu tanawulan ya rika dibawa kawai yana yin wankan daga waje amma kar yayi wanka a ciki zai iya dibawa yayi wanka a waje malai yace wa abu sa'ib wanda kaje an ce abu sa'ib la yu'rafu ismuhu a wurin malamai ba a san sunansa ba shi malai yace ba a san sunansa ba iya binciken sa amma daga baya ibnu hajar yayi bincike na kokob ya gano cewa sunansa abdullahi ibnu sa'id waɗannan hadisai guda uku mun hada su saboda mawdu'in su ɗaya ne abinda suke koyarwa guda ne mun ji fassarar su abinda waɗannan hadisai suke koyarwa kamar yanda zan karanta kai ɗaya daga cikin abinda na gaya muku na fara rubutawa shine kaji an ce alma'ud da'im abinda ake nufi da alma'ud da'im huwa sakinus sabitul mustatir fi makanin wahid ruwan da yake zaune a wuri guda baya gudu shi ake ce alma'ud da'im da kaje an ce thumma yufidu tartib ay la yabulu fihi ma'a annahu fi akhir amrihi yuridu an yaghtasila minhu kar mutum da yace thumma yaghtasilu minhu kar mutum yayi fitsari sa'an nan yayi wanka me yake nufi yana nufi kar yayi fitsari a cikin ruwan ruwan da ya san daga baya zai yi wanka to me kuma zai sa yi fitsari a ciki kun gane maganar shi yasa yace thumma aljanaba da kaji yace summa yaktasilu fihi min aljanaba abinda ake nufi da aljanaba a wurin malaman fiqh shine alhadathul akbar alladhi yujibu alghusla bi sabab aljima'i aw inzal almani bi shahwa shine wato hadathi babba wanda yake wajabta sai an yi wanka wanda hadathin yana samuwa sakamakon yin jima'i ko kuma sakamakon fitar da maniyi ta hanyar sha'awa da kaji yace wa huwa junub kalbar aljunub tana nufi ash-shakhsul ladhi asabathu janaba janaban da aka fada din nan idan ta samu mutum to ana kiransa junub to sai kuma ma'anar hadisin adunkule al-ma'na al-ijmali na annabi sallallahu alaihi wasallama fi hadhihi al-ahadith a cikin waɗannan hadisai duka annabi sallallahu alaihi wasallama yana hani ne anil bawli fil ma'id da'im kar mutum yayi fitsari a cikin ruwan da yake tattare a wuri guda wannan ruwan a cikin tanki yake ko a drum yake ko a cikin rizabuwa da ake tara ruwa ko kuma a cikin tafki ana fahimta duk inda ruwa yake tare a wuri guda sawa'un mutum ne ya tara ko haka ya samu a tare to kar kuma mutum ya ce zai yi fitsari a cikin irin wannan ruwa saboda yin fitsari a cikin sa zai bayu zuwa ga bata shi idan ko aka bata ruwan zai bata ibada sannan idan aka bata ruwan zai bata amfani na yau da kullum bata shi don amfani ne da kullum zai iya jawo cututtuka, zai iya kuma hana mutane cin gajiyar ruwan domin bukatar su tayo da kullum. Wannan shine ma'anar wannan hadisi, waɗannan hadisai duka an fahimta. To sai fa'idojin da suke cikin hadisan. Fa'ida ta farko, annahyu anil bauli fil ma'i da'im. Mun ji kai tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin fitsari a ruwan da yake tattare a wuri guda. Ya halatta mutum wato yayi fitsari, amma ba a ko ina ya halatta mutum yayi fitsari ba, don haka ba fitsarin ne aka hana mutum ba, fitsari a cikin ruwan da yake kwance shi aka hana. An fahimci wannan? Duk ruwan da yake kwance a wuri guda, ko da ba wai kai ne ka tara ruwan ba, ka zo za ka wuce ne, yi fitsarinka a can gefe kafin ka zo wajen ruwan. Wannan tunda muka ce ruwan da yake zaune a wuri guda ya hada da ruwan da aka sa a cikin wani abu, ko ruwan da yake cikin rami, ko ruwan rijiya, ko da ruwan tafki ne wanda yake tare, matukar ba gudu yake yi ba, kar kai fitsari a ciki. Jama'a an fahimci wannan? Fa'ida ta biyu, tahrimu talwisil ma'il musta'mal bima yufsiduhu ayyan kana. Wannan hadisi ya nuna haramun ne bata ruwa, saboda me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta yin fitsari a cikin ruwan? Saboda kar ka bata ruwan. Don haka duk abin da zai bata ruwa, ruwan da daga baya za a yi amfani da shi, ko amfani na addini na ibada, ko kuma amfani na yau da kullum, to haramun ne bata shi. Tunda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la, to tunda yace la haramun ne kawai. Ana fahimta ko? La yabulanna ahadukum, kar ɗayan ku yayi fitsari a cikin ruwa wanda yake baya gudu. Fa'ida ta gaba ita ce karahatu zalika idza kana la yuaddi ila talwis. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabulanna ahadukum fil ma'i, inda ya tsaya anan da kowane ruwa haramun ne a yi fitsari a ciki. Amma sai yace addaimil ladhi la yajri, ruwan da yake tsaye wanda baya gudu, saboda idan ka yi wani ma ya yi kuma aka yi shiru, to har za a kai ga a bata ruwan. Ba wai naka ne kadai yanzu zai bata ruwan ba, tunda jiya mun karanta hadisin idza balagal ma'u qullataini lam yahmal al khabath, idan ruwa yana da yawa ba zai dauki dauda ba. Mun ji hadisin bi'ru buda'a, an yi ta yin ba ma fitsari ba da kashi kawai, har mushe ana jefawa a ciki, amma bai bata ruwan ba. Amma in aka ci gaba fa zai kai ga dole zai bata, saboda zai zo yayin rinjaye yayi yawa akai. Ana fahimta? Don haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kar ayi. To idan abin ya zama ba wanda zai bata bane, kaman ruwan da ya zama yana da yawan da, misali a ce mutum ya shiga cikin ruwan yana wanka yana ninkaya, wani lokaci mutum yana ninkaya zai iya jin fitsari, haka ne? To idan dai ruwan ba baci zai yi ba, to makaruhi ne yin fitsari a ciki, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil ma'i da'imin ladhi la yajri thumma yaghtasilu, kaga wanda za yi amfani da shi ne. Idan wanda ba za a yi amfani da shi bane, to makaruhi ne yin fitsari a ciki, ba haramun bane. Ana fahimta? Fa'ida ta gaba, riwayar da tace la yaghtasilu minhu dalilun ala annahu la yasluhu hadha alma'u litaharati idza taghayyara bin najasa, da yace sannan yazo yayi wanka a ciki, a yace kar yayi wanka a ciki, yana nuna mana cewa idan fa fitsarin sa ya bata ruwan, to fa bai inganta ba ko din an yi wanka da shi, saboda idan shi yanzu yayi bai bata ba, wani ma yazo yayi bai bata ba, to idan yayi yawa zai zo ya bata, to idan ko har ya riga ya bata, to ya riga ya zama bai halatta kuma a yi amfani da shi ba wajen addini da kuma al'ada. Fa'ida ta gaba, riwayatu yaghtasilu fihi, riwayat da tazo da thumma yaghtasilu fihi, shi kuma dalilun ala nahyi anil dukhuli fil ma'i da'im lil ihtisali fihi khashyata talwis, ya nuna cewa bai halatta ba mutum ya shiga cikin ruwa yayi wanka idan shigansa zai bata ruwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im, sai aka tambaye Abu Hurairah ya zai, sai ce rika dibawa, ai ba wai saboda daga ya shiga ruwan zai zama najasa ba, amma zai bata ruwan kuma zai sa wani ya ji kyamar shan ruwan, kuma zai sa wani koda ruwan bai zama najasan ba yayin kyamar yin ibada da shi. Ana fahimta? Sannan yana iya sa koda ruwan bai zama najasa ba kuma bai hana wani ya sha ba, amma zai iya sa wata cuta daga jikinsa ta shiga cikin ruwan, to shi yasa sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana summa yaghtasilu fihi, kar ya wanka a ciki saboda kar ya bata ruwan. Ana fahimta? فإذا تشهد جواز الاغتسال من الماء الدائم الذي لم يخصص للعبادة أو للعادة المعينة يا هل تشيغا cikin ruwa ayi wanka ayi ninkaya matukar ruwan wato ba a tanadar da shi don ibada ko don al'ada ba, musamman ruwan da dama an tanadar da shi don ninkaya ne, cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kar yayi wanka a ciki. Idan kana da swimming pool a gidanka, wannan nawaye naka kuma ruwan yana da kyau, to zaka iya wankan janabanka a ciki, wannan hadisin na Annabi bai hana ka ba sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama hikimar da ta sa ya hana ba ita ce saboda daga ya shiga zai fata ruwan ba, domin jiya mun ce innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, asalin ruwa mai tsarki ne, abinda za a sa a cikinsa ba zai sa ya zama najasa ba, sai dai idan najasar ta canza shi. To me yasa Annabi zai hana ka? Ya hana ka saboda mutum na gaba ne. To idan ba mutum na gaba, ruwan naka ne fa, ya halatta? Kene yanzu idan kana da drum ko kana da tanki ko kana da rezabuwa sai ka cika da ruwa, ko ruwan sama ya cika a gidanka, ba wanda ya hana ka ka shiga ciki kai buliya ko kai wankan janaba. Wannan hadisin bai shafe ka ba. Ana fahimta? Hadisin ya shafi ruwan da wani zai zo yayi amfani da shi. Ana ganewa, ko da ba za ka bata ruwan ba, za ka sa kyama ko za ka sa cuta a ciki. Fa'ida ta gaba, jawazu liftisali wal bawli fil ma'il jari alladhi la yata'assaru bidhalik. Ruwan da yake gudu, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ma'u da'im alladhi la yajri, ruwan da yake zaune wuri guda wanda baya tafiya, baya motsi. Idan ruwa na rafi ne ko ruwan korama, ballanta na kuma ruwan teku, wanda shi idan kayi ba a ma san kayi ba, ruwan ma bai san kayi ba balle wanda zai amfani da ruwan. Ana fahimta? To irin wannan don mutum ya yi fitsari a ciki bai laifi ba. Ana fahimta ko? Saboda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne wanda yake zaune a wuri guda wanda najasar da kuma cutar za ta iya zama, amma duk ruwan da yake gudu, to wannan ana yin wani abu a cikin na najasa zai tafi ya narke, kuma najasa ba za ta zauna ba, ballantana wani ya dauki cuta a ciki, ballantana kuma ya zama ta sa kazantar da zai sa ruwan ya zama najasa har ya hana ibada. An fahimta? Fa'ida ta takwas, al-inayatu bi sihhati min maqasid shari'atil islamiyyah. Yana ɗaya daga cikin manufofin shari'ar musulunci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da ita, shine kiwon lafiya. Yanzu daga jin wannan tsagwaro ka san Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da nufin kiwon lafiyar al'ummarsa ne a matsayin manufa, ɗaya daga cikin manufofi na wannan hadisi. Saboda idan ba haka ba, jiya an ce masa ana jefa kazanta wadda ta mafi fitsari a cikin ruwa, sai ce ku je ku yi amfani da shi. Yau kuma sai ya ce kar a yi wanka a cikin ruwa da abin da aka jefa a ciki na jiya na mushe da sauransu, da yin wanka a ciki wanda ya fi muni. Yau ya hana wanka a ciki, jiya kuma ya ce ana iya amfani da ruwan. To sai ka gane cewa manufarsa a nan ita ce ba kawai zallan ibada ba, saboda akan ibada kan jiya ya ce mana idan alola ta kama ko wanka ya kama da irin wancan ruwan, kana iya alola da shi. Ba a ce ka sha ko ka ci ba saboda tsoron cuta, amma kana iya alola da shi idan ta kama. Ba za ka ce sai ka yi taimama ba, matukar bai bata ruwan ba. Amma a yau kuma sai shi da kansa nan ba tambayarsa aka yi ba, sai ce kar ɗayanku ya yi fitsari a cikin ruwa wanda yake zaune a wuri guda. Kaga ta yiwu ruwan da yake magana a kai ya mafi yawan ruwan rijiyar da jiya yace ana iya amfani da ita. Kuna fahimta? Don haka manufarta a nan ita ce a kiwon lafiyar mutane, saboda idan aka bari mutum ɗaya ya shiga ciki yayi wanka, za a samu cutar da take jikin fatarsa za ta iya shiga ruwan, wani kuma in ya shiga shi ma ta kama shi. Za a iya samu kuma fitsarinsa da yayi kwayoyin cututtuka da suke cikin fitsarin za su iya zama a cikin ruwan, wani kuma in ya zo ya sha ruwan ya ɗauka. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, duk da cewa bai sa in an yi hakan ya zama najasa ba. Wato abin da nake so a fahimta bambancin karatun jiya da na yau shine, jiya an tambaye shi ne akan cewa za a iya alola a natawaddau min bi'ri buda'a, za mu iya alola da ruwan bi'ri buda'a, sai ce za ku iya alola da shi. Abinda yasa suka zo suka tambaya shine, suna unguwar da ba ta da wani ruwan dole sai wannan, amma mutane suna musu kazanta a ruwan, sai ce za ku iya alola da wannan ruwan. A yau kuma da ya tashi magana don ya nuna abinda jiya mutane aka tambaye shi suke yi baya so, kuma ya hana, kuma haramun ne cewa yayi ayi alola da shi ba yana goyon bayan a cigaba da sa kazanta bane. Yau sai hana fitsari ma kar kai a ciki kai kadai, ballantana a dauko kayan bola a jefa a ciki. Ina fata an gane bambancin karatun jiya da na yau. Karatun jiya an tambaye shi ne, karatun yau kuma shi ya fada da kansa, ba tambayarsa aka yi ba. Don haka wanne ne yafi muhimmanci a ciki, shine maganarsa ta cewa kar a bata ruwa. Wancan kuma sun tambaya akan za su iya, sai ce idan bukata ta kama kana iyawa. Sannan kuma dama koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta saba dacewa da fitra ta dan Adam. Koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama bata taba cin karo da wani abu na kiwon lafiya ba. Koda a zahiri mutane sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani abu, sai su ga kamar wannan abun ya saba da tsarin kiwon lafiya, to wallahi bincike ne na kimiyyar dan Adam bata kai ba. Amma idan kimiyya bincikenta ya kai, za ta tabbatar da cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce daidai. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuda ya fada a cikin abun shan ɗayanku, ko ruwanka ko kokakolanka, yana fadawa a ciki kai kuma kana bukata ka sha, sai ce to ƙara dulmu ya shi a ciki kafin ka cire. Fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari dawa'an, saboda a fuffuke ɗaya na kuda akwai cuta, a ɗaya fuffuken kuma akwai warakar wannan cutar. Sai ce ka danna a ciki, saboda idan ya fada ta fuffuken da cutar ke jiki, to ɗaya fuffuken kuma zai magance wannan kwayar cutar, zai kashe. Idan kuma ya fada ne, tunda kai baka sani ba, idan kuma ya fada ne da fuffuken da yake bai da cutar, ana fahimta, to danna shi da kai da yayi ba zai sa cutar da take jikin ɗaya fuffuken ta yi tasiri ba, domin fuffuken da yake da maganin ya riga shi shiga, ya sa yana da wato garkuwar da za ta sa cutar ba za ta yi tasiri ba. Shi yasa ya ce ka danna ka cire. Yanzu wani yana iya cewa kai haba maganar kiwon lafiya, sai za a ce kuda kuma yana ɗauke da kwalara kuma a yi haka. Ana fahimta? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganar tasa ba za a taba iya gyara ta ta hanyar wata kimiyya daga baya ta ce wannan theory na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuskure a ciki, sai a gyara saboda an gano kaza, ba za a taba ganowa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya gano kuma an gama. Jama'a an fahimta? Sai dai idan bincike na dan Adam ya gaza wajen gano wato waɗansu abubuwa cikin wannan daga baya, ko in aka ci gaba da bincike za a gano. Fa'ida ta gaba ita ce idza kana al-bawlu wal ghuslu fil ma'i da'im, wannan fa ba ku daina lekawa ba inda za ku ganshi sai ran da litafin ya fito. Idza kana al-bawlu wal ghuslu fil ma'i da'im manhiyan anhuma fa min babi awla ma kana ashadda minhuma dararan 'ala al-ma'. Idan har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin fitsari da wanka a cikin ruwa, to min babi awla kuma yin abinda yafi fitsari da wanka muni a cikin ruwan, ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hana. Wannan mun kawo shi ne saboda shin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fitsari fitsarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya hana ko kuma yana so ya hana fata ruwa ne idan fitsari annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya hana to hukuncin ya shafi fitsari kadai duk abin da ba fitsari ba ya halatta kai ko da ya fi fitsari muni kamar me ba sai kun fada ba sannan kuma da yace wanka ya hana yin wanka a ciki to duk abin da zai fi ruwa ba zai fi wanka bata ruwa ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi saboda ba shi ya hana ba idan su yake nufi amma idan bata ruwa yake hanawa to da su da abin da yake kasa da su duk an hana matukar zai bata ruwa ballantana abin da yake sama da su an fahimta wannan yanda kuka ji na faɗa kashi biyu nan shine fahimtar malamai kashi biyu jumhurin malamai sun dauki wannan fasara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bata ruwa ne don haka kaki ma a cikin ruwa bai halatta ba ballantana a ce dole sai kai wanka akan me zaka yi kaki a ciki kaga bai kai fitsari ba ai ana fahimta sa'annan kuma duk abin da yake sama da haka kuma to shi kuma ya fi haka tsananin haramci amma waɗansu malaman kamar malaman masaban zahiriya suka ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ba a masa ƙari neman kai masa ƙari kamar kana masa gyaran fuska ne suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce fitsari ai ya san ana yin wani abun daban wanda ba fitsari ba amma bai faɗa ba to kuma tunda annabi ba mantawa yayi ba bai faɗa ba kai karka ƙara masa don haka in ka zo kai kashi ba kai laifi ba kuna fahimta sannan tunda yace la yartasilu adukum fil ma'i da'im kar yayi a ciki sai suka ce idan kai a waje a leda sai ka watsa a ciki ba kai laifi ba tunda an hana kar kai aina a ciki za ku karɓi wannan fasara Allah ya saka wa malaman zahiriya shikenan Allah ya saka da alheri amma ba mu karɓa ba su irin yanda suke kallon hadisi kenan kawai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to waya kifa inda amrihi wa nahyi in ya hana ka tsaya inda ya hana in ya ce ayi kuma kai iya abin da ya ce kai shi yasa so auren su ba mafhumi sannan ba illa Allah ya saka da alheri to amma kaga wannan daga ji ai ka san da cewa lallai qiyasul aula yafi yayi aiki a nan sama da komi suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka yi layya da mai ido daya sai jumhur suka ce to annabi ya faɗi na ƙasa ne kai kuma sai ka ce to ballantana ma mai ido wanda bai da ido biyu ballantana makaho kenan su kuma suka ce kar ka yi da mai ido daya amma in ka samu makaho kana iya yankawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda bai samu dabba tinkiya ko akuya wadda ta shekara ba kariya yanka la tadahu illa musinna illa alla tajidu sai dai idan ba ku samu ba fatadmahu jada'atan minad da'at to sai ka yanka wato dan wanda ya kai wata 6 ya shiga na 7 sai suka ce tunda annabi zai ya ce sai dan wata 7 to in baka samu wancan ba sai ka yankan dan shekara 2 bai yi ba sai dai ka dabi dan wata 7 Allah ya saka da alheri na goma fa'idatu qa'idati saddi dhari'a a cikin hadisi muna fahimtar fa'idar saddi dhari'a saddi dhari'a shine toshe kofa don kar kowa ya shigo tun mutane suna waje idan baka so ayi cinkoso kawai sai ka kulle kofa ka ce ba wanda zai shiga ce kowa ya tsaya a waje shikenan saboda in ka bari a shiga mutanen suna da yawa su 1000 ne masallacin zai dauki mutum 500 to idan ka ce zaka bude kofa kowa ma zai ce yana so ya shiga to sai ka rufe ka ce kar kowa ma ya shiga wannan shine saddu zari'a sannan idan yaronka yana gida sai ka san da cewa idan ya fita zai gara gare zai ta yin gudu da garen nan ko da taya har ya je kan titi har a kade shi kuma tsakaninku da kan titi akwai rata ta tako 100 amma ka san in yazo da gudu zai je don an bude kofa ya fita ba titi anan ba babur ba mota ba mai zuwa nan amma zaka kulle kofa saboda kar ka bar wannan yaro domin idan ka bar shi anan kofa in ya fita zai wuce zuwa ina zuwa waje wannan shine saddud zari'a kuna fahimta yawa me yasa kuke hana ƴaƴanku kar su rinka amfani da wuka dan kananan yara kana gani yaro ya dauki wuka zaka kwace ai ba dole ne don ya dauka ya yanka shi ba me yasa kake tsarewa saboda kar nan gaba ya je abun ya yanka shi haka ne me yasa idan kaga yaro ya zo jikin soke yana sa dan yatsansa zaka hana shi duk da ba wuta kuma abun yana kashe saboda tsoron wata rana idan yana kunne ko akwai wuta ya taba wannan shine sabbin zari'a daya ne daga cikin usul na mazhabar Imam Malik wannan hadisi yana cikin abin da yasa Imam Malik ya kawo wannan ka'ida ana fahimta Imam Malik ibn Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar mutum yayi fitsari a cikin ruwan da yake kwance bayan kuma yace don an yi fitsarin bai bata ruwan ba a karatun jiya to me yasa ya hana fitsarin saboda sabbin zari'a domin idan ya bari kai yau da safe to da yamma ma in ka zo zaka kara sannan wani ma in ya zo zai yi idan aka bude wannan kofar fa to za a koma irin abin da aka yi wa bi'iru budaa shi yasa tun farko ya hana ana fahimta don haka wannan ka'ida ce mai muhimmanci a musulunci kamar yadda Ibnul Qayyim yake fada a cikin Ilamul Muwaqqi'in cewa yana ɗaya daga cikin usul wanda suka dace da maqasid na shari'ar musulunci da kuma siyasa ma ta tsarin musulunci shine tun mutane ba su yi abu ba ka tare laifin tun kafin ma su je ga wurin da za su aikata yana ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki da ya tashi haramta zina yace wala taqrabu bai ce wala tazinu ba saboda ana farawa za a iya wucewa sai ce to kar a fara ana fahimta wannan a cikin wannan hadisi muka koya kuma ina ji kowa ya gane inda hadisin yake da alaka da wannan hadisi na gaba
وعن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم وروي عن سماك بن حرب أن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال أحمد أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل ابن مغفل
بارك الله فيك وعن عمرو بن دينار حديثي دغ عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ايا سنينا كما ابندا يكي wato yake tarsuwa a kokolwata a yanzu anna abashasa akhbarani annabna abbas radiyallahu anhuma akhbarahu shine cewa abu shasa shine ya ban labari a iya abinda nake sane da shi shine cewa abu shasa a wurin sa ne naji wannan cewa abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa shi ya bashi labari anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana yaftasilu bi fadli maimuna cewa ma'aikin Allah mai salati da salama ta Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana wanka da sauran ruwan da maimuna ta rage rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya ruwaito wa ruwiya an sima ibn harb an ikrimata ali ibn abbas radiyallahu anhuma haka kuma an ruwaito wannan hadisi ma daga wurin sima ibn harb shi kuma daga ikrima Maula Abdullahi dan Abbas daga Abdullahi dan Abbas din Allah ya kare yarda gare shi da babansa kala Abdullahi dan Abbas yace igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi jafna wata daya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kare yarda gare su gaba daya matansa ta yi wanka a cikin wani kasko faja'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama liyatawadda minha sai annabi sallallahu alaihi wasallama yazo don yayi alola daga wannan ruwa dake cikin wannan kasko aw yaghtasila ko kuma yazo don yayi wanka ko alola ko wanka dayan biyu fa qalat lahu sai wannan matar tasa da ita ta rage sauran ruwan tace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni kuntu junuban ni fa na kasance ina da janaba ne don haka wankan da nayin wankan janaba ne ka yi wanka da sauran ruwan mai wankan janaba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah salati da salama ta Allah su tabbata a gare shi ya amsa mata da cewa innal ma'a la yujlim ai shi ruwan baya janaba rawahu ahmad wa abu daud wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito cikin musnad da abu daud a cikin sunan wa hadha lafdhu wannan lafazin wanda yake cikin sunanu abi daud ne wa tirmidhi imamu tirmidhi ma ya ruwaito wannan sa'i wa ibn majah wa sahahahu tirmidhi wa ibn khuzaimah wa ibn hibban wal hakim dukan waɗannan sun ce wannan hadisi ya inganta wa qala ahmad amma imamu ahmad shi ya ce attaqihi ni ina gudun wannan hadisi ina gani kamar bai inganta bane halin simak saboda halin simak ibn harb wanda yake cikin isnadin laita ahadun yarwihi gairuhu kuma babu wanda ya ruwaito wannan hadisi sai ta hanyar shi simak don haka ni ina tartar akan wannan hadisi amma wannan hadisi injimalan ya inganta indai don dalilin simak ne domin wa qad ihtajja muslimun bi simak domin imamu muslim ma a cikin sahihin sa ya kafa dalili ya ruwaito ta hanyar simak ibn harb don haka simak ibn harb bai da matsala wal bukhari bi ikrima imamu al-bukhari kuma ya yi riwaya ta hanyar ikrima don haka muslim ya dauki simak bukhari ya dauki ikrima don haka hadisi bai da matsala wallahu alam an fahimta حديثي نقبا وعن حبيب بن حميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين يجي ناهد دا وني متوم وندا يا زما صحابين منزل الله صلى الله عليه وسلم har na tsawon shekara hudu kama sahibahu abu huraira gurgudun tsayin zaman abu huraira da annabi صلى الله عليه وسلم je mun ce ya musulunta shekara ta nawa ta shida ko ta bakwai sannan kuma har zuwa rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shekara huɗu kenan to kamar haka ne shi ma wannan amma bai faɗi sunansa ba qala shi wannan din ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tantasila almar'atu bi fadli ar-rajul annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kar mace ta yi wanka da sauran ruwan namiji aw yaqtasila ar-rajul bi fadli al-mar'a kuma ya hana kar namiji yayi wanka da sauran ruwan mace wal ya'tarifa jami'an sai dai dukan su rinka kamfata tare rawahu ahmad wa abu daud wa hadha lafdhu wa an-nasa'i imamu ahmad da abu daud sun ruwaito wannan hadisi kuma wannan lafazin ma na abu daud dan ne nasa'i ma ya ruwaito wa sahahahu al-humaydi al-humaydi ya inganta wannan hadisi wa qala al-bayhaqi ruwatuhu thiqat al-bayhaqi ya ce marwaitan wannan hadisi dukkan su tabbatattu ne war rajulul mubham wanda kaji ba a faɗi sunansa ba an ce ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara hudu waɗansu sun ce shine al-hakam ibn amr waɗansu sun ce Abdullahi ibn Sarjis, waɗansu sun ce Abdullahi ibn Mughaffal. Koma wane ne dai, sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, su sahabbai ko ba a faɗi sunansu ba hadisi ya inganta. Duk wanda ba sahabi ba sai an ji wane ne kuma an yi binciken keke da keke a kansa. Amma duk sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lasisi abu daya ce, duk inda suka faɗa mu yarda, domin shi ma ya yarda da su. Yaya ba za ka yarda da wanda Allah ya yarda da shi ba? Allah ce radiyallahu anhum, Allah ne ya yarda da su. Su kuma ba su tsaya a nan ba, waradu anku, domin su ma sun yarda da Allah. To wanda Allah ya yarda da shi, kuma Allah ya yarda da yardar da shi ma ya yi wa Allah, kai kuma ka tsaya kana wani bincike cewa ai ba bincike akan sahabi. Jama'a an fahimta? To an dai ji fasarar waɗannan hadisai ko? Kalmomin da kuka ji a ciki, kun ji an ce al-ghuslu, ya ce iftasala, ya ce summa yartasilu. Ma'anan al-ghuslu shine imrarul ma'i aw sabbuhu ala jami'il badan. Idan aka kwara ruwa a jiki gaba daya, ko aka shiga cikin ruwan, ko shi ruwan ya same ka, inda ya jika duka jiki, sunansa al-ghuslu. Shi yasa wanka a musulunci ba dole sai an cuɗa ba, matukar ko ina ya samu ruwa, inda zaka bude shawa ka sa ya jika ka a ko ina da niyyar wankan janaba ya gama wanka, domin shine al-ghuslu. Allah kuwa madaukakin sarki cewa wa in kuntum junuban hatta taghtasilu wala junuban illa abidi sabilin hatta taghtasilu. Wanka Allah yace, wannan kuma shine ma'anan wanka a shari'a. An fahimta? Takaji yace bi fadli maimuna, shine ma tabaqqa min al-ma'i alladhi ihtasalat bihi, abinda ya rage daga ruwan da tayi wanka da shi, shine ma'anan fadl. An gane ko? Wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al'afu. To al'afu shine al-fadl, abinda ya rage kenan. Fi jafna, al-jafnatu shine ina'un wasi'un yusta'malu li hamli al-ma'i wa ghayrihi. Duk wata langa ko kwano ko kwariya ko kasko ko wane ne wanda ake amfani da shi a zuba ruwa a diba kamar bokiti, ana iya kiransa da suna al-jafna. To amma idan ya zama yana da budadden baki kuma yana da fadi, shi yasa muka ce masa kasko. Ana fahimta? To tayi wanka a ciki, da yace wal yaghtanifa, ma'anar sa liya'khudh kullu wahidin minhumma li nafsihi min al-ma' min al-ina, kowa ya rinka diba wa kansa, ko da hannu ko da wani abun mazubi, shine ma'anar wal yaghtanifa. Illa man ihtarafa ghurfatan bi yadi. Sai kuma wannan hadisi mai yake koyarwa a dunkule, hadhihi al-ahadithu thalatha tubayyinu hukma su'ri al-ghayr. Waɗannan hadisai guda uku suna bayani ne akan hukuncin abinda wani ya rage. Wa huwa al-ma'u alladhi fadala ba'da an ista'malahu shakhsun lit-tahara, shine ruwan da ya rage daga tsarkin da wani yayi, yayi tsarki da shi sai ya rage, ba wai yayi a ciki ba, yayi da shi. Kun fahimta? Yawwa, sai ya rage. Fal hadithul awwal wa thani dalilun 'ala al-jawaz, hadisi na farko da na biyu suna nuna ya halatta yin amfani da sauran ruwan da wani ya rage. Shi yasa aka ce Maimuna ta yi, Annabi ya zo ya yi amfani da sauran. Wal hadithu thalithu dalilun 'ala al-karahati tanzihiyya, hadisi na uku kuma da aka ce Annabi ya hana, yana nufin karhanci ne amma na tanzihi lil adab, shi ma domin ladabi ne ma'a baqa'il jawaz, amma yana nan akan halal ne, ba wai an hana bane. Wannan shine abinda hadisin yayin hadisan suke koyarwa a dunkule. Sai fa'idojin da zamu iya amfana daga cikin waɗannan hadisai. Fa'ida ta farko, taharatu su'iri tahara, tsarkin ruwan tsarki. Wato abinda ake nufi shine don kayi tsarki da ruwa bai sa shi kuma don ya kawar maka da tsarki shi kuma ya zama najasa ba. Ana fahimta? Shine taharatu su'iri tahara. Idan ka zo kai alola kana ɗibawa a cikin ruwa, sai wani ma ya zo ya yi da shi, da baka da alola, sai ruwan ya sa ka zama mai alola, to sauran ya zama ba zai iya sa wani ba ya zama mai alola ba. Kuna fahimta? Haka kuma wani ya zo yana da janaba, sai ya zo ya samu ruwa sai ya ɗiba ya yi wanka, ba wai ya kwasa ba, ya rinka ɗibawa a ciki, ta yi na jikinsa ma yana zuba a ciki, yana ɗiga a ciki, bai sa shi kuma ya zama ba zai iya tsarkakar da wani ba ma bayan ka. Shine ma'anar wannan hadisan musamman na farko guda biyun nan. wannan dalili wannan ya saba ne da maganar waɗansu malamai su suna gani cewa idan dai mutum wato idan ruwa ya kawar da hadasi to ya gama aikin sa ruwa yana kawar maka da hadasi to sai dai ka zubar wani kuma sai kawo wani ruwan da shi bai kawar da wani hadasi ba sai ayi da shi amma kaga wannan hadisi ya zama raddi akan wannan fahimta fa'ida ta biyu shine sihhatul wudu'i wal ghusli bi fadli al ghayr ya alata kai amfani da abin da wani ya rage haka ana iya taron dangi akan gongoni daya idan za a yi alola ana iya taron dangi akan bokiti daya idan za a yi wanka an zuba ruwan dimi ba ku da wani ruwan zafi sai wannan kuma kowa ma yana so ya wanka to sai ku yi layi ku uku sai wannan ya shiga ya fito duka kuma wankan janaba ne ana fahimta ya gama sai wannan ba ya zo ya shiga yayi wannan ba ya zo ya shiga kaga in buta ne ba amma sa hannu a ciki ba to koda bokiti ne wanda wannan yayi ya rage to sauran wani ma yana iya amfani da shi an fahimci wannan fa'ida fa'ida ta gaba tawadu'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa husnu 'ishratihi ma'a ahli yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce da saukin kai yanzu in wani ne matarsa ta yi wanka ta dawo sai ce ina na ruwan baki dafa mun ba kuna fahimta ko me yasa ke zaki riga ni farawa an yi ya kamata in fara rage keki da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko tambaya bai yi ba yana zuwa kawai sai zai fara tace ah nayi wankan janaba da shi fa kuna fahimta kaga yayi wanka da ruwan da ita ta rage wannan ya nuna saukin kai na annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah in kana so ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kar a rinka hayaniya da kai akan kananan abubuwa a gida ka san wani akan wannan fa wallahi zai yi mari akan wannan na aje ruwa kika zo kin zuba mu a tarjima da shi akan wannan to in dai kai ahlus sunna ne kar a ji ana rigima da kai akan irin waɗannan abubuwa na cikin gida Allah ya kyauta abu na hudu adluhu sallallahu alaihi wasallam baina zawjatihi almutaaddida haythu lam yakussa ihdahunna bihusni almuasharati duna albaqiya wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kyakkyawan mu'amala ga kowace mata ta adalci igtasala ay igtasala nabi sallallahu alaihi wasallam bifadli wa maimuna da kullun hadisin wa kake jin ana magana kan irin wannan nana Aisha to yau kuma sai kaji maimuna ashe su ma ana yi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace ma ana damawa da ita shi yasa adalcin sa ya game dukkan matansa kwarai ya ce na fi son Aisha amma ya fi yi wa Aisha adalci a'a ya fi kyautata wa Aisha a'a ya dai fi son ta aina a zuciyarsa amma a zahiri yana zare mata ido idan ya ga alamar tana so ta wuce gona da iri tana zuwa za ta yi gulmar ƴan uwanta zai ce karki ƙara wannan abin da kika faɗa da za a sa a cikin teku sai ya rina tekun gaba ɗaya haka yake yi idan in ta nemi za ta shiga shingen wata ta fasa kwanon wata ce sai kin biya da kuɗinki ya ɗauki nata sabo ya ce a biya wancan duk da wancan nata tsoho ne wannan shi ne adalci kware mun yarda ka fi son wance ita ce mai ɗakin gabar kuma ita ce mowa wannan ba mu hana ka ba abinda muka hana ka shi ne kar wannan son naka yi tasiri akan adalcin da za ka yi wa kowa sannan kar ya bayyana a zahiri ka bar shi a cikin ranka tsakanin kai da zuciyarka amma abinda yake na zahiri wanda kowa za ta gani kowa ta ga cewa ana damawa da ita irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa'ida ta gaba jawazu zikri ma yustahya minhu aw yukhfa ghaliban li gharadi ta'lim yanzu maganan wankan janaba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kaga wani ai babban magana ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai darajarsa duk abinda wani zai nemi ya koye ai a koye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi idan abin koyewa ne to amma ba a kunya akan babin ilimin addini shi yasa aka ce matarsa ta yi wankan janaba shi ma zai yi wankan janaba duk irin wannan maganganu in ana magana akan addini ba a koye su fa'ida ta shida min sunnati ghuslu zawji ma'a zawjatihi jami'an sunna ne yin wanka da matarka tare saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yaghtarifa jami'an su yi wanka tare yana kamfata tana kamfata tunda ya faɗa kuma a aikace aiki Aisha take haka suke wanka har ma in ta sa hannu za ta diba sai rike hannu ana wanka ma ana wasa to wannan ya nuna cewa sunna ce cewa mutum yayi wanka da matarsa Ibn Uthaymeen a karkashin sharhin sa na wannan hadisin ma yace makaruhi ne ma ka ce matarka ta je ta wanka ta fito kafin ka je yace makaruhi ne kai ka je kai wanka ka dawo a'a yace in dai akwai sunnan sosai to tare za ku shiga tare za ku fito fa'ida ta gaba jawazu nazari zawjaini li aurati ba'dihima min ba'd yawancin malaman fiqh suna istinbati karkashin hadisin nana Aisha da wannan hadisin cewa su yi tare cewa ashe ya halatta kowa ya ga kowa kuma koda tsirara ne tunda galibi ana yin wanka tsirara kuma za a iya yin wankan nan da rana don haka kaga za a iya ganin juna kenan ba laifi bane fa'ida ta gaba ita ce balagatun nabi sallallahu alaihi wasallam biwa yusamma bi al-uslubul hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikan balaga na fasahar zance yanzu nana maimuna ta ce masa tace da shi wankan janaba fa nayi sai ce ai ba janaba a ruwan zaka ji kaman ba alaka tsakanin tambayar da amsar shi idan yazo ba da amsa ilimi yake bayarwa ba amsar tambayar ka kadai ba jiya da aka tambaye shi zamu iya alola da ruwan biiru buda'a inda ya ga na mada sai ce eh ba magana ta kare ba sai ce huwa tahuru ma'uhu ai sai ce innal ma'a tahuru la yunjisuhu shay sai ce ai ruwa abu ne mai tsarki ba abin da ke bata shi yanzu amsar ta zama ta biiru buda'a kadai inda ya ce eh to da magana ta kare akan labarin su tunda kai yanzu tunda ba ku da biiru buda'a ba da ku ake ba amma sai ce ai shi ruwa don haka ko nawa ne rijiya ne ya shiga ciki to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka masa tambaya ka rika lura da duk amsar sa zai bada amsa sama da abin da aka tambaye shi wannan shi ake ce uslubul hakim faida ta tara shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi wanka tare ya ce kuma kar yayi wanka da sauran nata ko ta yi wanka da sauran nasa wannan umurni ne da hai da hani la yaghtasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'a kaga hani ne sannan nan kuma yace wal yaghtarifa jami'an nan kuma umurni ne to ba duk in ka ji umurni ne yufidu al-wujub ko al-istihbab ba kuma duk in ka ji hani ne yufidu at-tahrim ko kuma yufidu al-karaha ba duk hani ne yake nufi haram ko makaruhi ba duk umurni ne yake nufin wajibi ko mustahabi ba akwai hanin da yake nufi hani ne na ladabi kawai ba makaruhi bane don haka ka je kai wanka ka bar wa matarka ko matarka ta yi wanka kafin kai ka shiga ba ku yi tare ba makaruhi bane na shari'a makaruhi ne na ladabi cewa ya kamata idan matarka wato ka gane abin da zai kara muku dankon soyayya ya kara kyautata yarda a tsakaninku shine ku yi wanka tare amma manzon Allah sai sau ba yana sa maka baki a tsarin gidanka bane idan kana da turaka da toilet ɗinka a ciki kaga ba bai shiga sai a lokuta na musamman to ba ce maka sai ka kira matar ta bar bayan gidan ɗakin ta saboda wannan hadisin ta zo ku shiga a'a ba haka abun ba ai zafi ya kai haka ba wannan al'amru wan nahyu lit ta'dib an fahimci wannan ko don haka wannan hani da umarnin ba ana nufi na dole akan kai ko dole kar kai bane sannan fa'ida ta goma ta karshe jawazu dukhuli shakhsi baita zawji khalatihi aw ihda muharramatihi wal khalwatu biha bi idni zawji kama fa'ala ibn abbas rawi al hadith abdullah ibn abbas ya ce maimuna ta yi wanka da sauran ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka da sauran ruwan maimuna shi wani abdullah ibn abbas din shi ai da ne na yar maimuna don haka maimuna innasa ce yana shiga gidan kenan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kai ma ya halatta dan yar uwar matarka ya rinka shiga gidanka idan akwai izini sannan kuma in ya shiga labaran da suke da amfani wanda suka shafi ba sirri ba ya halatta ya zo ya fada a waje amma duk dan uwar mace da zai rinka shiga ya zama akwai izinin mai gidan ana fahimta matukar ta zama muharramarta to zai iya shiga gidan a koyaushe wannan shi yake nuna wannan ɗaya daga cikin fa'idoji na wannan hadisi da wannan muka lokaci ya kai mu iya dan fa'idojin da za mu iya faɗa Allah ubangiji ya amfane mu ya albarkace mu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu damar aiki da su kuma ya karba mana aiki da daidai ya gafarta mana kuskure wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.